sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Dalal a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Mai sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zangabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa ƴan awarin Biafra sun ci galabar mutanen kudu maso gabar da dama sun zauna a gida yayin da aka gurfanar da Nnamdi Kanu a gaban kotu.
Sun sa bakabula su zure bulkansu suka haɗu da wani mai moto da suka tare da suka killama moto nashi wuta.
Shugabar kwamitin zaɓe ta Majalisar Wakilan Najeriya Aishatu Jibril Dukku ta yi bayanai filla-filla kan sabuwar dokar zaɓe. Mabiya addinin Kirista a Nijar sun taya masu maulidi murna.
Dukkan mu Kirista muna taya 'yan uwanmu murna da wannan sallah mulud da ake muna taya su murna, muna kuma fatan alheri.
Kungiyar Ittifaƙin Arewa Northern Consensus ta hada rahoton neman diyyar asarar 'yan kasuwar Arewa sanadiyar zanga-zangar 'yan SAS.
Muka kai kokenmu ga shi shugaban ƙasa da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya, Majalisar Amurka da Burtaniya, duk mun kai musu wa'innan koke.
Daga Bauchi kuma muna da rahoto kan shugabanni biyu da ke ikirarin shugabancin APC.
Mu ne muka yi Congress halattacce saboda mun bi umarnin party.
Yau Juma'a muna ɗauke da shirin yanayi da muhalli da Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Amma da farko a dakaci labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Alhamis sojojin kasar Habasha sun kai hari ta jiragen sama a garin Mekele, wanda shine hari karo na uku a babban birnin yankin Tigray a wannan makon, yayin da gwamnati ke kokarin rage karfin sojojin Tigray da suke yaki da su na kusan shekara guda. Mai magana da yawun sojojin Lagese Tulu ya shaida wa manema labarai cewa harin da aka kai ta sama ya nufi cibiyar horas da sojojin Tigray. Ya ce sansanin a baya sojojin Habasha ne ke amfani da shi a yankin, sai da ya kawo yanzu babu cikakken bayani kan asarar rayuka. Yaki ya barke kusan shekara guda da ta wuce tsakanin sojojin Habasha da kungiyar fafutukan neman 'yancin yankin Tigray, wacce ta yi mulkin kasar Habasha na shekaru 30, amma yanzu ke mulkin yankin arewacin Tigray kaɗai. Mekele ba ta fuskanci wani gagarumin faɗa ba tun watan Yunin da ya gabata, lokacin da sojojin Habasha suka janye daga yankin, kana sojojin Tigray suka sake karɓa iko da mafi yawan yankin. Wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Myanmar mai barin gado ta faɗa jiya Alhamis cewa Myanmar ta faɗa yakin basasa tun bayan juyin mulkin sojoji, inda ta yi gargaɗin cewa damar koma kan mulkin demokuraɗiyya tana ɓacewa, kuma tana nuna cewa ƙarin takunkumi zai iya taimakawa. Christine Shirena Bogna, wacce ta yi murabus bayan sama da shekara uku da rabi a mukamin, ta faɗa wa taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Yuni cewa akwai babban haɗari na yakin ba sasa bayan da sojoji suka kwace mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu, inda suka tsare usan suci da sauran zababbun shugabannin gwamnati. Lokacin da aka tambeta jiya Alhamis ko yanzu akwai yakin basasa, sai ta ce a cikin ka'idojin dokokin ƙasa da ƙasa muna amfani da rikicin makamai na cikin gida, kuma zan yi amfani da wannan kalmar yanzu. Ta ce yana da matuƙar muhimmanci cewa gwamnatoci da Majalisar Ɗinkin Duniya ba su nuna alamar amincewa da mulkin sojin ba, da kuma kare muradin 'yan ƙasar waɗanda suka jefa ƙuri'a shekara guda da ta gabata suka zaɓi gwamnatin suci. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zanga-zanga ta barke kan titina a Khartoum jiya Alhamis kan gwamnatin rikon kwarya ta Sudan, magoya bayan kawancen kungiyoyin farar hula na ƙasar da ke arewa maso gabashin Afirka da karin 'yanci da canji, sun fito bayan da ɗumbin jama'a waɗanda ke goyon bayan gwamnati da sojojin ke jagoranta suka yi zanga-zanga a adawa da gwamnatin farar hula a ranar Asabar. Dubban masu zanga-zangar neman demokuraɗiyya sun yi kira da a samar da cikakkiyar gwamnatin farar hula. Zanga-zangar da suka yi ta zagaye fadar shugaban ƙasa, inda masu zanga-zanga goyon bayan sojoji suka zauna na tsawon kwanaki 6, a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. rikicin bangarorin na barazana wargaza yarjejeniyar raba madafin iko na Sudan kafin zaben 2023. Jiya Alhamis, jihar Texas da ke Amurka ta yi kira ga kotun kolin Amurka ta tabbar dokar da ta kusan hana zubar da ciki gaba daya bayan da gwamnatin shugaba Joe Biden ta nemi babbar kotun kasar da ta dakatar da dokar da take shigar da kara jihar Texas, wacce ita ce jiha ta biyu mafi yawan jama'a a Amurka, ta kara wani umarni na alkalai uku na kotun ɗaukaka kara ta biyar wanda ya ba da damar dokar hana zubar da ciki ta kama aiki bayan da wata karamar kotu ta dakatar da ita. Jihar tana jayayya na gaba daya nesa ba kusa da kuskure, inda kotun ta biyar a takaitaccen bayaninta na ƙarshe cewa watakila Texas za ta yi nasara daidai ne. Ta faɗa babbar kotun cewa babu wani dalili da zai sa a hanzarta yanke hukunci kafin a sake duba hukuncin a matakin ɗaukaka ƙara. Gwamnatin Biden ta ba da hujjar cewa dokar ƙara ta saba kundin tsarin mulki saboda ta hana zubar da ciki a kusan makonni shida. Gwamnatin Biden tana shirye-shiryen buɗe iyakokin Amurka ga matafiya da suka yi cikakkiya allurar rigakafin COVID-19 a ranar 8 ga watan Nuwamba, amma matakin ba zai shafi waɗanda suke neman mafaka da ke iyakar kudancin ƙasar ba. Da yawa daga cikinsu an hana su shiga ne a ƙarƙashin umarnin lafiyar jama'a na lokacin gwamnatin Trump, wanda ke ba da izinin fitar da bakin haure cikin hanzari. Gwamnati tana jin daɗin sake buɗe iyakokin ƙasa tsakanin Amurka da Mexico da kuma Amurka da Canada, wanda aka rufe ga kusan matafiya tun a watan Maris na 2020 a matsayin nasara ga al'ummomin da ke da alaka a cikin dukkan ƙasashen uku. Tafiya ta kan iyaka tana haifar da ci gaban ayyukan tattalin arziki ga al'ummomin kan iyaka, kana tana amfanar da tattalin arziki gaba ɗaya. Sakataren tsaron cikin gida na Amurka Alejandro Mayorkas ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa muna farin cikin ɗaukan matakin dawo da tafiya ta yau da kullum cikin aminci da kuma hanya mai ɗorewa.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Barazanar 'yan awaren Biafra ta ci galabar mazauna kudu maso gabashin Najeriya, inda suka zauna a gida daidai lokacin da aka sake gurfanar da shugaban kungiyar 'yan awaren IPOP Nnamdi Kanu a gaban kotu a Abuja. Wakilinmu Alphonsus Okoro Igwe ya aiko rahoto da ke nuna cewa an samu tsit a biranen don mutane sun zauna a gida.
Kenan Mr. Jude Owa Manam daga Owerri a jihar Imo yana cewa ko ina yana nan shiru, ko ina na nan shiru kamar makabarta. Hatta kaji ba su fita waje ba.
Sunana Abubakar Isa Boki, sakataren nan yace Allah Enugu State. Babu wanda ya fita don mun ce mu kowa su zauna a gida, saboda da shi wannan matsala ba mu san ya yake ba, ko ba haka bane. Yawa dukan mu dai kowa yana gida wallahi.
Yayin da Mr. Ifani Motiribo daga Oka a jihar Anambra ya bayyana cewa yace babu wani motsi a garin Oka. Kowa yana zaune a gida, babu wata zirga-zirga ta ababen hawa ko ta mutane, saboda fitan waje yanzu hakan ma wani hadari ne. To ko me ya faru kuma a garin Aba da ke jihar Abia da ya tayar da hankalin jama'a?
Irma talfani yake magana daga nan Abia State, a cikin zonan Orata Junction, sun kona mota guda daya a wajen, a yanzu haka sun kona ta sassafe tun tsakanin karfe 6.
Wace irin mota?
Bofi ne haka ta 'yan kasuwa wanda suka fita za su tafi kasuwan ƙauye, kuma mutane suka kone mota.
Ana magana Alhaji Salo dan wanzan ciyaman kasuwar albasa Aba. Tun da safe wani group da bakai kan kaya sun sa bakagula su zure fulkansu, suka taso ma Orata Junction, suka haɗu da wani mai moto shi da suka tare sai suka cinna ma moto na shi wuta. Soja suka bi su da gudu, su kuma suka ruga suka cikin abin Orata.
Ko da yake hukumomi ba su tabbatar da aukuwar wannan lamarin ba, saboda ba su ansa kiran da na musu ba, batun kone-kone, hare-hare da ma kashe-kashe a duk lokacin da ake zaman gida ya zama ruwan dare a wannan yankin. Duk da dai jama'a da dama na ci gaba da cewa ba bisa son ransu bane suke wannan zaman gidan. Alphonse Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia.
Za mu shiga Majalisar Wakilan Najeriya don wannan zantawa da shugabar kwamitin zaɓe Aisha Jibrin Dukku ta yi bayani filla-filla kan tanadin sabuwar dokar zaɓe. Majalisar Dokokin dai ta yi gyara a dokar da ta hada da ya bada damar zaben ƴan tarki a tsaida ɗan takara da kuma tura sakamako ta na'ura.
Mun yi zama tsakanin mu da sanatoci, ana so ne dama a gyara ita wannan dokar zabe yadda zai kasance an fitar da kundi da wanda za a kai ma shugaban ƙasa. To a lokacin da aka kawo bata zama doka ba tukunna, kuduri an samu bambance-bambance tsakanin ƴan majalisan wakilai da ƴan majalisan dattawa. To dole ne a zauna a cimma matsaya ɗaya. To wannan zaman da aka yi aka kawo bambance-bambancen nan, aka tattauna, aka ga wanne za a ɗauka. Ba wai canza ba a canza ko kalma ɗaya. Idan an zo zama ba canza ake ba. Za a duba wanne za a ɗauka. In an zo akan wannan wuri a duba wanne za a ɗauka, za a ɗauki majalisar wakilai ne ko na majalisar dattawa. Abinda muka yi kenan, kuma alhamdulillahi mun cimma matsaya ɗaya, mun gama gyara, yanzu za mu mayar da majalisa amince da abin da muka zo muka yi a yau. Mun yadda za a aika da zaɓe ta na'ura, sannan kuma mun yadda jam'iyyu za su fitar da ƴan takara kai tsaye a bayyane. ƴan jam'iyya wanda za su zo da katunan su na jam'iyya su yi layi ko me aka yadda aka aminta da shi su fitar da ƴan takarkare.
Akwai ƙorafe-ƙorafen da suka faru a majalisa lokacin da kuka kammala wannan aiki da ƴan bangaren adawa ke ganin kaman kun yi son kai cikin wannan al'amari na fitar da ɗan takara, kaman ku ne kuke son ku kyautata mu kanku. Shin ya kika ji da wannan bayanin a yanzu?
To a gaskiya ba haka bane. Mu abin da muke so, muna so mu karfafa demokradiya ne, domin in ba hakan aka yi ba zai kasance ba akwai sauran rina aka ba. Amma yanzu yadda muka fito, kowa ne zai fito, inda kai ɗan jam'iyya ne, ke ƴar jam'iyya ce, ki fito ranan da aka shirya, sannan ita hukumar zabe INEC ta zo ta tabbatar ta gane ma idanta cewa lalle gashi ɗan takarkarinmu za a fitar da su ta wannan hanya. Saboda haka mun yi ne domin mu inganta demokradiya a Najeriya.
Baki ganin kamar har yanzu akwai alamun son rai cikin wannan al'amari, domin wajen fidda shugabannin jam'iyyun ma ai ba kowa da kowa ne zai zabi wanda za a fitar ba ko?
Wajen fidda shugabannin jam'iyya kowa da kowa ne yazo yayi zabi. Daga in kin koma daga gundumomi, kowa in dai kai dan jam'iyya ne kana da dama ka zo kai. Ku zo ku ce in kun yadda mun yadda da wannan zamu ce mun yadda. In kuma zabe za a yi, in akwai ƴan takarkare da suka fi in takaran da suka fi mutun daya, sai a zo a ce to za a yi zabe. In kuma kun yadda cewa wannan dukkan mu an aminta wannan ɗan takara ne, to shikenan, wato an yi consensus kenan. Adda haka aka faro, sannan aka bawa dama kuma ƴan kananan hukumomi su kuma su zo su zabe na jiha, haka aka yi. To yanzu kuma kin ga saura babba da za a zo a yi na ƙasa baki ɗaya.
Kenan ai kaman ba a cire ƴan delegate ba ku cire ƴan delegate ba kenan ai. Tunda misali kaman a ce a Abuja in ana da ƴan jam'iyyar APC mutum miliyan uku, misali a ce duka miliyan uku nan ne suka fito suka zabi shugabanni.
To ai kin san harkar demokradiya, ba za a tilasta maka a ce sai ka fito ba. San ranka ne ka fito. In ba ki so ki fito ma sai ki zaman ki ba sai kin fito. Demokradiya kenan. Amma an baki dama, an baka dama.
Shugaban kwamitin zabe ta Majalisar Wakilan Najeriya Aisha Jibrin Dukku azantawarta da Madina Dauda a Jamhuriyar Nijar, mabiya addinin Krista sun taya masu maulidi murna a lokacin da masu maulidin ke taruka da jerin gwano a sassa daban-daban na duniya. Daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako.
Yanzu haka dai a wannan yanki na Jamhuriyar Nijar Najeriya ana ci gaba da gudanar da waɗannan shagulgulla na maulidi, inda waɗansu suka yi a can baya kuma waɗansu kenan suna yi yanzu kuma waɗansu za su yi a nan gaba. A nan garin birnin Kwanni, shugaban haɗin gambizar ɗariƙoƙin addinin Krista ne suka taya musulmin murnar zagayowar wannan ranar, kamar irin yadda su ma musulmi ke taya su murnar zagayowar ranar haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam a kowane 25 ga watan Disamba, a lokacin da suke sallolin Kirismati, kamar da za ku ji daga bakin Pasto Abubakar Musa.
Dukanmu zuriya guda ne, dukanmu kuma daga Adamu muka fito, kuma dukanmu ƴan uwan juna ne. Yau idan ka ce kai gaba da wanga ko kai gaba da wanga, dukanmu ƴan uwa ne. Kina da haka muna dukanmu Kirista, muna taya ƴan uwanmu murna da wannan sallah mulud da ake yi, muna taya su murna, muna kuma fatan alheri zuwa ga ƙasar mu ta Niger, zuwa ga su shugabanni namu, zuwa ga shugabanni na addini. Duka muna fatan alheri, kuma muna roƙo cikin duka shagulgulan da ake yi, muna kira ga ƴan uwa su ci gaba da addu'a domin Ubangiji ya tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Kuma dukanmu Kirista muna farin ciki da wannan sallah da da aka yi, kuma muna ma ƴan uwa baraka da sallah, kuma mun musu fatan alheri kamar yadda da muna yin sallah mu ma suka kaka muna ziyara su muna baraka da sallah mu ma muna musu baraka da sallah.
Haka zalika shugaban kungiyar nan ta Sidir ta haɗin kan mabambanta addinai ta gundumar birnin Kwanni cewa da Malam Muhammadu dan wazifa cewa yayi wannan abu ne mai kyau na kristoci su ta musulmi murna, kuma wannan yana nuna irin haɗin kan da ke tsakanin su, abinda ke ƙara sawara ana samun zaman lahiya tsakanin al'ummomin wannan kasar ta jamhuriyar Niger.
Sha'anin da wannan mauludi da aka yi bangaren kristoci suka taya mu murna, suka hataya kanun su murna tunda wannan manzo da muke wannan mauludi domin shi manzo na wanda Allah da kansa madaukakin sarki a cikin alqur'ani ya ga mu duniya gaba daya cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, manzo Allah mu aiko ko fa ce rahama ga talikan duniya gaba daya babu sai wani dan shi Allah bai ce a rahama ga musulmi ba ko rahama ga maza ko ga ma sai ce lil alamin, duk wanda ba Allah ba kenan manzo Allah zakko shi duniya rahama na gare, dan haka wannan mun ji dadi wa suka taya mu murna.
Shi dai wannan lamarin na taya juna murna da mabambanta addinai yake yi a cikin wannan kasar a irin wannan lokaci da irin lokacin sallar Kirsimeti, domin tunawa a wannan lokacin da haihuwar Annabi Isa Yesu Almasihu, yana ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin mabambanta addinai da kuma nuna cewa jamhuriyar Niger ta zamanto abin koyi kuma abin kallo game da zamantakewa mutane da al'ummomin da suka sha bamban wurin yin addinan su a tsawon rayukan su. Haruna Mammani Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Tukar da Ashafa, muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Shugaban kungiyar kare haƙƙin jama'a ta Ittifaƙin Arewa, wato Northern Consensus, Dr. Awal Aliyu Abdullahi ya karɓi rahoton neman diyyar asaran da 'yan kasuwar Arewa suka yi a kudu, musamman ma sanadiyar zanga-zangar NSAS. Dr. Abdullahi ya ce kungiyar za ta mika rahoto ga Fadar Asorok don samun diyyar rayuka da dukiya da aka rasa.
Ita Northern Consensus Movement haɗakan kungiyoyi ne 115 daga arewacin Najeriya. Kungiyoyin nan duka suna da rijista da Corporate Affairs Commission na Najeriya domin tabbatar da kwato haƙƙin ɗan arewa da kuma tabbatar da cewar ba a zalunci ɗan arewa ba, ko a ina ki ko a Najeriya ko ma a wajen Najeriya. A kamar yadda ka sani, an yi rikicin NSAS shekarar da ta gabata, aka zo aka na a Kinyale Sasha Market da ke Ibadan, aka zo aka yi na IPOB wato na Nnamdi Kanu da aka kashe 'yan arewa, aka kona musu dukiyoyi babu gaira babu dalili. Wannan yasa muka kai kokenmu ga shi shugaban ƙasa da duk wata hukumar da ta dace a kaiwa a Najeriya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya da Majalisar Amurka da ta Birtaniya, duk mun kai musu wa'innan koke. Bayan nan muka tafi yajin aiki na Baba Sai Ta Gani. Daga baya shugaban ƙasa ya naɗa gwamna Yahaya Bello ya kira mu, muka zo muka zauna da shi, muka tafi fadin shugaban ƙasa muka zauna da Chief staff akan wannan al'amura a janye yajin aikin nan da alƙawarin za a biya diya ga duk wani rashe-rashen da aka yi. Mun yi tabi shine ya kawo da ni da naɗa wannan committee domin mu samo sahihanin mutane nawa ne suka rasa rayukansu, kuma waye shi iriyar dukiya ce aka rasa, kuma nawa ce dukiyar da aka rasa. Muka naɗa wannan committee ta yi aikin ta, yanzu ta ba mu report din aikin ta. Report din da ta ba mu shine yanzu zamu je mu gabatar ga gwamnatin tarayya domin ganin cewa gwamnatin tarayya ta cika alƙawarin ta na cewar za ta biya diya ga wayanda suka rasa rayukansu. Wannan shine umul aba'izin wannan taro da muka yi da kuma shi committee da muka nada da kuma bamu rahoto. Do akwai bukatu da muka tura wa gwamnatin tarayya a wancan lokaci. Na farko mun ma nemi da ayi mana kasuwanni shiya-shiya. Ita wannan kasuwanni shiya-shiya zai kawo a tunaninmu a rage yawan kashe-kashen 'yan arewan da ake ke daukan kaya da kuma kona musu dukiyar da ake idan sun tafi kai dukiyar kudu. Idan akai wannan kasuwanni shiya tsakanin bodan arewaci da kudanci, su 'yan kudanci su kawo kayan su kasuwar nan ta shiya, mu dan arewa mu kai namu kasuwar su saya namu su tafi, mu ma mu sai nasu mu juyo. Amma wannan baya nufin wai 'yan arewa da ke kudu su dawo arewa ko kuma 'yan kudin da ke arewa su koma kudanci, a'a. Kowa ya zauna inda yake, amma harkar kasuwanci tafiya da kaya mai yawa a tafi a kona. Hakan an yi wannan kasuwar shiya zai hana wannan kone-kone da ake yi. So yana ɗaya daga cikin bukatun da muka yi. Sai yawan tara da get-get da ake samu idan mutanenmu sun tafi kai kayan dukiyar su kudanci, a riƙa tare su, ana karɓan wani ledi wato wani haraji babu gaira babu dalili. mun kira ga cewa sai a biya mu biliyan 47.5 na rayuka da dukiyoyi da aka rasa. A gwamnati sai naturally ta nuna ba za ta biya wannan kasafi ba, amma dai lallai za ta biya diya a mujin rubuto su mun rubuta yanzu an fitar da komai za a kai ta.
Na ji labarin gwamnati kamar za ta bada kashi 10 ne cikin 100 na
yes. Yes,
okay. Dr. Awal Abdullahi na kungiyar Ittifaqin Arewa. A Bauchi kuma, kamar yadda ya zo a labarinmu na baya, taron zaben shugabannin APC ya bar baya da kura, inda aka samu mutum biyu na ikirarin su ne shugabannin jam'iyyar, wannan dai ya auku ne a Kano da wasu jihohin. Wakilinmu Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana da wannan rahoto.
Akwai rukunan 'ya'yan jam'iyyar APC da suka gudanar da zaben shugaban jam'iyyar a hotel din Zaranda ta hanyar daidaito, kamar yadda uwar jam'iyyar ta ƙasa ta buƙaci yin hakan. Sannan kuma guda ta zo ne daga Abuja da wasiƙa ɗauke da sunayen wasu mutanen da ta bayyana su a matsayin shugabannin jam'iyyar a jihar Bauchi. Honorable Yahaya Imam yana daga cikin waɗanda uwar jam'iyyar ta Abuja ta gayyata domin zuwa Abuja don gudanar da fidda zaben shugaban jam'iyyar a Bauchi. Ga abin da yace:
mu ne muka yi congress halattacce saboda mun bi umurnin party. Ina kira ga shugabanci na jam'iyyar APC na ƙasa su tabbatar da abin da al'ummar Bauchi suka yi, saboda mu ne muka yi abin da jama'a suke bukata, kuma abin da ita uwar kololuwar a masu ruwa da tsaki suka fada a zo a yi. Ina kira ga shi His Excellency Mai Malabu ni a matsayin sa na shugaban riko wanda ya daidaita jam'iyyar nan, yayi kokari ya tabbatar da abin da mu muka yi a jihar Bauchi na zaben shi Alhaji Sunusi Kwandai a matsayin shugaban jam'iyyar APC na jihar Bauchi.
A nasa bayanin shugaban taron fitar shugaban jam'iyyar da aka gudanar a Zaranda Hotel, Honorable S. Noma ya yi karin haske kan batun.
Shi Sunusi Kwandai shi ne dan takararmu, kuma shi muka zo muka zaba jiya by consensus din stakeholders. Mu ne muka yarjeje ne shi muke amincewa yan takara da yawa da ban san iyakacin su ba daga center suka yi da campaign, suka zo suka bashi support, suka mara masa. So wannan shi ne dalilin sa muka gudanar da zaben mu don mu kai for confirmation.
Shi ma wanda aka zaba a matsayin shugaban jam'iyyar APC a jihar Bauchi ta hanyar daidaito ya yi jawabin godiya kamar haka.
Sunana Honorable Sanusi Aliyu Kunde, ni ne zababben chairman da aka yi 16 daga watan 10/2021. Godiya na ta musamman wa duka critical stakeholders namu na Bauchi Central Zone, sannan kuma ina albishir wa duka card carrying members na APC na jihar Bauchi cewa insha Allah zan cire musu kitse a wuta. Sannan kuma insha Allah duk ɗan uwanmu da muke tare suka bar mu, in zan part of abin da zan yi shine in kokari in tattaro mu gaba ɗayan mu dawo gidan da suke, domin gidan da suka gina ne bai kamata su kudu su bar mu ba, su dawo a hada karfi da karfe domin zabe ne a gaban mu.
Sai dai kuma a lokacin da na ziyarci ɗaya wurin taron, an shaida mini cewa sun bayyana sunayen wasu mutane ne a matsayin shugabannin jami'ar a Bauchi, kuma sun tafi Abuja. Abdulhamid Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kar a sha'afa, murya Amurka ake sauraro a shirinmu na hantsi daga Abuja. Ga shirinmu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin Yanayi da Muhalli. Sakamakon matsalolin da manoma suke fama da su a sanadiyar sauyin yanayi, wani kamfani mai sai da irin shuka Silvex tare da haɗin gwiwar Jami'ar Bayero da kuma kamfanin Links sai cibiyar noman rani da ke Kano sun yi wani yunkuri da zimmar zaburar da manoma akan dabarun noma na zamani. Abokiyar aiki Baraka Bashir, wacce ta halarci taron, ta zanta da Abdulrahman ɗan baba babban jami'i a kamfanin Links, wanda ya yi bayanin irin yunkurin da suke yi. Tambayar da ta fara masa ita ce ko yaya Najeriya za ta samu wadatuwar abinci duba ga yadda sauyin yanayi yake yi wa manoma barazana. Ga kuma abin da ya shaida:
muna da mandate da shekara 5 mu rage radadin talauci a arewa akalla kura da kashi 25 ne, sannan mu samar da ayyukan yi akalla 100. Sai aka halanta juya daga yanda aka faro, aka ce yanzu duk kudin da zamu kashe da aikin da zamu yi ya zamana akan yaya za a yi manomi ya jure ma dumaman yanayin nan da yanda yanayin damina take canzawa, ba ta zuwa da wuri ruwa ya zo ya dauke da wuri. A yanzu sai muka fara aikin mu a Kano, Jigawa da Kaduna akan process guda uku. Guda daya daya da muke kira system of rice intensification, wato dabarun noman shinkafa ne wanda ake alkinta ruwa da kuma yanda za a guje ma sauyin yanayin nan. Saboda bincike ya nuna cewa kusan kashi 15 zuwa 22 na abubuwan da ke jawo dumaman yanayi daga noman shinkafa suke. Saboda yanayin yanda manoma suka saba su kwarara ruwa a cikin bangale noman shinkafa sai ya cika ya kawo har baki ya dade ma bai tafi ba, so yana sa duk wani iska da ke cikin kasa sai ya fita, sai ya zamana a cikin kasan ruwa ne. Sannan ana amfani da taki, ana ta amfani da magungunan feshi, sai a rika fitar da wani ruri wanda sune greenhouse emissions din, cikin su akwai methane, CH4, akwai kuma su nitrous oxide wanda ke su suke zuwa su gadada dumaman yanayi. So wannan tsarin noman na SRI yana taimakawa ne yanda za a rage yawan amfani da ruwa, ya zamana cewa an alkinta ruwan. Sannan kuma maimakon yawan amfani da chemical da taki, ya za a yi mu amfani da na gargajiya, saboda shi ma a rage waɗannan chemicals din da suke cikin kasa. Sannan kuma in ruwa ya yi yawa a cikin fangalin, a sa manoma su fitar da shi. Ita jijiyar shinkafar nan shakar ruwan take ba kurba take yi ba, ana bukata ne da yanda za ta zama ne koyaushe akwai lema ba wai akwai ruwa tsamo-tsamo ba. In dai ba an bi hanyoyin da za a rage dumaman yanayin nan ba, to ana nan kullun jiya yau. Farawa ne, amma za mu iyakan kokarin mu. Yanzu mun fara daga jihohi guda uku ne. In dai muka jarraba duk wani dabara da ya nasara a Kano, Kaduna, Jigawa, mu dauka mu kai duk jihohin arewacin Najeriya. Wani abu da ya kamata manoma su sani shine cewa yanzu ko a ina za ka yi noma, ko da a ce ruwan sama ya dauke, wanda shine ka'idar mu na farko kafin mu zabi manoman da za mu aiki da su. Noman rani dole a juya mi, ko da lokacin daminan ne a harvesting, in ruwa ya dauke a amfani da wanda aka yi harvesting din. Shi kuma wannan system na rice intensification inda aka yi shi a wasu wurare ya nuna cewa bayan kara wa manomi yawan amfani da zai samu wanda yake fiye da kashi 50, yana kuma taimakawa wurin wannan rage dumaman yanayi.
Shi kuma daraktan cibiyar noman rani Jibrin Muhammad Jibrin ya yi tsokaci akan mahimmancin horar da malaman gona dabarun noman na zamani.
Ko shi dai aka ce hasashe, kamar yadda sunan shi hasashe ne, sauran abu kuma sai da Allah yake. Amma hasashen amfanin sa shine in ana tunanin za a samu matsala sai a shirya mata. Kamar in ana tunanin ruwa zai tsaya da wuri sai a nemi irinrika wanda suna yi da wuri. Amfanin hasashen kine. To amma matsalar shine a kasan nan aikin malaman gona ba su isa ba yadda za su je kuma lungu su ba manoma shawari yadda ya kamata. Sannan ya kamata a ƙara yadda ake bada shawari ta radio da tabbun hanyoyin sa internet da kuma takardu da ake bugawa na shawari, wato extension bulletins. Sannan kuma yawanci za a ga malaman gonan sai kaga ba a garin suke ba. Kamar a presentation direct kuma da suke magana ya tambaye ba malaman gona a wata jaha yaushe aka yi musu bita, suka ce sama da shekara 10. To abubuwa ku suna canzawa shi.
Kana ga Najeriya za ta cimma wadataccen abubuwa da yanda ake samu.
To dalilin da ya sa muka hada wannan taron ma shine ana samun canjin yanayi. Duk wanda ya san yadda abubuwa suke kamar shekara 30 da suka wuce, yanayin damana ta canza, ana samun zafi yana karuwa da sauransu. Ruwa yana zuwa ya dauke ba yadda aka saba ba. Dole a kawo dabaru iri-iri wanda zai samu yadda za mu iya da kanmu a ƙasar nan. Abu ne mai yiwuwa.
A nasa ɓangaren kuwa, shugaban kamfanin Silvex Abubakar Umar Karfi ya yi tsokaci a kan irin alfanun da manoma za su iya samu har idan za su rungumi fasahar noma na zamani.
Idan manoma za su yi amfani da fasahar zamani wajen harkokin noma, zai magance musu matsalolin da suke fuskanta.
Kwarai da gaske zai taimaka musu. Da farko dai za su samu cikakken bayani da zai taimaka musu akan bayanan abin da ake cewa forecast na weather, wanda wannan zai taimaka musu san a wani lokaci ya dace su yi shuka, wace irin ƙasa, da kuma duka information akan nagartar ƙasa da ruwa da kuma irin takin da ya kamata su yi amfani da shi. Sannan wannan fasaha ta zamani zai taimaka musu wajen su san iri da ya kamata su yi amfani da shi da zai ba su ingantaccen yanayi ko ya ribanya samun su na tattalin arziki da kuma abin da suke iya fitarwa daga gona. Sannan zai canza rayuwar su gaba daya. Yau gurare da yawa da muka je muka yi aiki manoman nan, saboda irin tasirin irin da aka ba su, mutum zai ce maka da kila yana samun buhu 30, yau ya samu buhu 90. Imagine a ce mutum ya samu buhu 90, definitely zai canza rayuwar idan za su dauki wannan sabon tsarin. Ita wannan fasaha dole ce mu yi da ita, ko kuma mutum zai ganshi kawai ba a cikin kasuwanci.
Mai sauraro, anan za mu yi sallama a yau, amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, musamman ma Baraka Bashir ta tattauna da bakin namu, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Manuniya.
Manuniya?
Manuniya.
Manuniya.
Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a kasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari, matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Kasan nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taba sace kudaden al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin manuniya ma zai rinka waiwayi.
Ba shi yasa ba kuma kace gwamnati ta rinka ita ce babban boko haram.
Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya.
To masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman, sai da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ne Shamsi Hamza Ibrahim ke cewa mu kasance lafiya. Bi salam.